Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga kanin labarai.
Maryam, jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin yi wa shugaban kasar Jacob Zuma kiranye daga matsayinsa na shugaban kasar, ko da shike akwai alamun cewa shugaban ba shi da niyyar bada hadin kai ga wannan shiri. A yau ne ake sa ran shari'ar wata yarinya yar Palestine wacce farmakin da ta kaiwa wasu sojojin Isra'ila guda biyu ya watsu ko ina a duniya, sai dai kuma alƙalin kotun sojan da ke sauraron shari'ar ya bada umarnin a gudanar da shari'a a boye. A halin yanzu kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwuwar Isra'ila ta kwace wasu yankunan Yahudawa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu 'yan kasuwan Najeriya ke cewa game da matakin da kasar Burtaniya ta dauka na karbar kudin naira a hada-hadar kasuwancin ta da Najeriya. Har ila yau za ku ji ra'ayoyin 'yan Najeriya, ko ku in ce yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan neman hanyar samun kwanciyar hankali a kasar. Muna kuma dauke da rahoto daga Jamhuriyar Niger akan yadda kungiyoyin manoma da makiyaya ke neman hanyar kawar da tashin hankali. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin yiwa shugaban kasar Jacob Zuma kiranye daga matsayinsa na shugaban kasar, ko da shike akwai alamun cewa shugaban ba shi da niyyar bada hadin kai ga wannan shiri. A yau Talata ne sakataren jam'iyyar ta Afirka ta Kudu wato National Congress ko ANC Magaciule ne ya bayyana haka a taron manema labarai, cewa shugabannin jam'iyyar sun gana da shugaba Zuma kuma sun faɗa masa hukuncin da suka yanke, wanda ya ce yana daga cikin dokokin tsarin mulkin jam'iyyar. Kawo yanzu dai babu wani martani daga Zuma, amma Magaciule ya ce yana sa ran shugaban ya mayar da martani zuwa gobe Laraba, ko da shike ya jaddada cewa jam'iyya ba ta da wata yankewa shugaban wani wa'adi ba. Dokar tsarin mulkin kasar bata wajabtawa Jacob Zuma amincewa da hukuncin jam'iyya ba. Idan ya ki amincewa ya sauka, za a gabatar da batun a gaban majalisar dokokin kasar wadda za ta iya tsige shi bisa ƙuri'ar rashin amincewa. Idan haka ya faru, shugaban jam'iyyar ANC Cyril Ramaphosa ka iya kasancewa shugaban kasar Afirka ta Kudu. An dade ana zargin Zuma da laifukan cin hanci da rashawa wanda ke da nasaba da faduwar tattalin arzikin Afirka ta Kudu tun daga lokacin da ya fara mulki a shekarar 2009. Cikin zarge-zargen da ake masa, masu suka sun ce shugaban ya yi amfani da kudin gwamnati dala Amurka miliyan 20 wajen gyara gidansa da kuma ba wasu attajiran Indiyawa hurumin zabar ministocin kasar.
A yau ne aka soma shari'ar wata yarinya 'yar Palestine wacce farmakin da ta kaiwa wasu sojojin Isra'ila guda biyu ya bazu ko ina a duniya, sai dai kuma alƙalin kotun sojan da ke sauraron shari'ar ya bada umarnin a gudanar da shari'ar a boye. Matashiyar mai suna Ahed Tamimi, wacce a cikin watan jiya yayin da take tsare a kurkuku ta cika shekaru 17 da haihuwa, ta bayyana a gaban kotu cike da annashuwa da nuna shirinta na fuskantar masu zargin nata. Kuma kotun ta cika makil da 'yan jarida da jami'an diplomasiyyar kasashe daban-daban. Bayan lauyoyin da ke gabatar da ƙarar sun kammala karanta zarge-zarge 12 da ake yi mata ne aka ɗage shari'ar zuwa watan gobe. Tun cikin watan Disambar bara ne dai aka kama wannan matashiyar, bayan da aka ga hoton bidiyonta da ke nuna inda take shurin wani sojan Isra'ila yayin da take marin na biyu a gaban gidanta da ke yammacin kogin Jordan.
A hali yanzu kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya Litinin cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwuwar Isra'ila ta kwace wasu yankunan Yahudawa dake bangaren yammacin kogin Jordan amma a wani abin da ba a gani ba ba sa ba gani ba Amurka ta ce maganar tashi ba gaskiya bace wanda yasa har ga aka ga kasashen guda biyu a rana suna sabawa juna yankunan da ake zance akan su dai suna suna cikin wani yanki ne da Falastinawa ke rike da shi wanda suke son ya zama kasar su idan sun samu yancin kai amma kuma wanda Isra'ila ta mamaye a lokacin yakin da ta yi da kasashen Larabawa wanda ake kira yakin kwanaki 6 a shekarar 1967 akan haka ne wani jami'in fadar shugaban Amurka ta White House Josh Rafael ya musanta kalamin na Netanyahu inda yace ƙarya ne ba wanda ya tattauna wannan zance da gwamnatin Amurka
kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC manyan hafsoshin sojan kasar Afghanistan da kasashen da ke makwabtaka da ita hade da Amurka da NATO sun yi taro yau Talata a birnin Kabul dan tattauna hanyoyin yaki da masu safaran miyagun ababen sha masu sa maye da kuma kungiyoyin ta'addanci kakakin ma'aikatar tsaro na Afghanistan Daulat Waziri ya ce babban manufar kiran taron ita ce dan a san yadda za a tankari abubuwan da ke haifar da kalubalen ga sha'anin tsaron kasashen da abin ya shafa shi ma babban hafsan hafsoshin sojan Pakistan General Kamar Javed Bajwa Ya halarci taron inda kuma wakilan Amurka da na Afghanistan suka yi mashi taron dangi suna zargin sa da cewa kasar shi na ba da mafaka ga mayakan Taliban zargin da ya musanta inda ya ce rundunar sojan Pakistan ta jima tana farauta irin waɗannan mayakan
An yankewa matar da kawancanta da tsohuwar shugabar kasar Korea ta Kudu Park Geun-hye da kawancanta ya haifar badakalar cin hanci da rashawa da ta yi sanadiyar faduwarta daga mulki hukuncin daurin shekaru 20 a gidan kaso a yau Talata ne aka yankewa Choi Soon-sil hukunci a wata kotu dake Seoul akan cin hanci da rashawa da amfani da iko da ya wuce kima da katsalandan ga harkokin gwamnati kotun kuma ta saka mata tara mai tsanani a ta kusan kudin dalar Amurka miliyan 17 ba laifin amfani da iko kadai ba an kuma zargi matar da mai shekaru 62 da haihuwa da laifin zama wata mai yawan tasiri akan tsohuwar shugabar wadda har ta zama kamar wadda take bautawa duk da cewa ba ta da wani mukami na musamman a gwamnati amma ta yi amfani da alakar da take da tsakaninta da tsohuwar shugabar wajen tilastawa manyan kamfuna ba da gudunmuwar kuɗi sama da dala Amurka miliyan 68 ga wata kungiya mai zaman kanta da take jagoranta
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kwanan nan ne gwamnatin Burtaniya ta ce za ta fara karbar takardar kuɗin naira wajen kasuwanci tsakaninta da Najeriya, matakin da 'yan kasuwar Najeriya suka yaba da shi. Sai dai masana tattalin arziki sun ce har yanzu fa da sauran rana aka ba. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya jibta bakin wasu 'yan kasuwar a wannan rahoton da ya aiko mana daga birnin Lagos.
Wannan mataki da hukumomin kuɗi a Burtaniya suka ɗauka dai ya faranta wa 'yan kasuwar Najeriya rai inda suke ganin matakin zai taimaka musu wajen kaucewa tsadar musayar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare musamman ma dai takardar kuɗin pound da kuma dala da har yanzu suke ci gaba da yiwa takardar kuɗin naira fintinkau a hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Duk wannan mataki da ƙasar Burtaniya ta ɗauka zai taimaka wajen samarwa takardar kuɗin naira daraja kenan a kasuwar kuɗaɗen duniya tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad wani masanin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci
amincewar da kasar Ingila ta yi cewa ta kara naira watan kudin Najeriya cikin kudaden kasashen waje za ta riga karba kai tsaye a wurin cinikayya to wannan zai taimaka ma darajar naira da kuma tattalin arzikin kasa dan musamman cinikayyan ya shafi wato Najeriya ne kayan Najeriya ake bukata kaga idan kayan Najeriya ake bukata fiye da wanda take bukata to kaga darajar kudin na kasan watan naira zai karu amma idan Najeriya ne kawai za ta riga soya kaya kawai wannan bai da wani bambanci saboda za a kiyasta darajar naira ne daidai da kudade na kasashen waje ko kuma kudin kasan Ingila.
Masana tattalin arziki dai na ganin gwamnatin Burtaniya ta dauki wannan mataki ne a kokarin da take na ƙara samu a kanta abokanan hada-hadar kasuwanci sakamakon shirye-shiryen ficewa daga kungiyar tarayyar Turai kungiyar da kuma dama da duk wani member dake cikin ta dole ya bi kaidojin da ta shimfida to koya yan kasuwar Najeriya dake hada-hada zuwa kasar Burtaniya suka ga wannan mataki tambayar kenan da Newa Alhaji Muhammad mai shadda wani dan kasuwa dake hada-hadar siyo shadda daga kasar Burtaniya
muce alhamdulillah abu yayi kyau saboda ko ba komai dai harkar kasuwanci zamu ƙara jin dadi mun san muka je Ingila zamu tafi direct kawai da kuɗin mu mu ya mana daidai zamu ce gombe da akai
to ko ina alfanun wannan matsayi tsakanin Najeriya da kuma kasar Burtaniya har ila yau ga Dr. Dauda Muhammad
zai ci zai zama gobarin titi amma kuma ba a duka ba musamman idan Najeriya yanzu tana iya fitar da wasu kai saboda an kalura kullum muna faɗa cewa tattalin arzikin kasar Najeriya ya dogara ne a man fetur to amma yanzu ana ganin wannan gwamnatin ta yi kokarin haɓaka wasu sassuka kamar na noma da ma'adinai to idan waɗannan abubuwan har sun ci gaba da za a iya fitar da su kasan waje kuma kasan Ingila na buƙatar su daga Najeriya to kaga wannan za a ce ficewanta daga wannan tarayya na EU din ya taimaka ma tattalin arzikin Najeriya da kuma darajar kudinta amma kuma idan har yanzu man ne kawai kasan ta dogara da shi kuma cinikayya tsakanin Najeriya da Ingila kawai ya dogara ne akan bangare guda wato Najeriya kawai ke shigo da kaya kaga wannan koda cewa an anshi ne ran kaga sai an sake canza neran ya kuma a kudin kasan waje saboda haka darajar ta ba zai wani sauya ba sosai kamar yanda ake tunani ko kuma kamar yanda dan Ingila tana sayan kaya ne daga Najeriya
yanzu dai bisa wannan mataki da kasar Burtaniya ta dauka Najeriya ta bi sauran kasashe irin su India da kasar Ingila ke hada-hadar kasuwanci da su al'amarin da kuma zai taimaka wajen bunƙasa kasuwanci tsakanin kasashen Commonwealth baki daya babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos
Madalla a gaida baban gida Jibrin bayan yawan tashi-tashin hankali da aka fuskanta a wurare daban-daban da suka janyo hasarar rayuka da dukiyoyin jama'a a Najeriya ƴan kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan hanyoyin da za a samu wanzuwar zaman lafiya wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani
sassa da dama a Najeriya sun fada bala'in tashi-tashin hankali da suka hada da na bambancin addini kabilanci sabani tsakanin makiyaya da manoma yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa fashi da makami da dai sauran bala'o'in da suka janyo asarar rayuka masu dimbin yawa a kasar a cewar wasu da nazanta da su don ba da shawarwari kan samun maslaha kan matsalolin da suka addabi Najeriya za su ci gaba da huduba da fadakarwa kan muhimmancin zaman lafiya Alhaji Abubakar Sadiq wanda aka fi sani da Sadiq Plaza yace kaucewa daukar doka a hannun maimakon sasantawa zai taimaka kwarai
duk lokacin da abu ya zo ya taso kada su yadda ya jita-jita mutum ya dauki doka a hannun shi yana da kyau a koma muna da sarakuna muna da shugabanni muna da shugabannin addinai koma wajen su ayi musu bayani in Allah ya da idan aka zauna tare da su za a samu nasara a gaskiya magana kashe juna kullun ina da fada daya zina ga maka babu addinin da ya yadda wani ya kashe wani kuma babu wata doka a duniya a duk duniya da ta yadda wani ya kashe wani akan wani abu saboda haka duk lokacin da abu ya tashi kar mutun daga ya maka abu kace zaka dauki makami ka kashe shi wannan ba alkhairi bane
shi ma Arin Itsen Izan daga karamar hukumar Jasta Gabas yace fahimtar juna musamman tsakanin makiyaya da manoma zai samar da zaman lafiya
sakuna game da zaman lafiya da manoma da makiya shine mu fahimci juna rashin hankuri ne idan makiya ya zo domin ba su je zama wuri daya amma ka zo garin wani to ka bi dokan da garin ya fada idan zaka shiga gonar mutum ba ka tambaya zai baka kamar ni ina yi kuma ba zan ci kara ba to wa in ya tambaya za a bashi ci abinda gari yake ka ya kan in yake tare ba damun da za ka
Dr. Isa Abdullahi na sashen nazarin tattalin arziki da ci gaba a jami'ar tarayya da ke kashirin jihar Gombe yace daukacin jama'a na da gudunmawar da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya
mu dada lura da cewa mu dinnan in muka tallafawa gwamnati ta wajen samar da ilimi mai kyau da kuma rashin yadda da tarzoman nan da kuma shigo da makami da goyen bayan mutanen da za su tada rikici ba a waje mu koye su da sunan cewa ƴan uwan mu ne ko dangin mu to in muka yi karan tsaye wa'annan abubuwa to gaskiya wa'annan rikice-rikicen za su ci gaba da tafiya dan kuma muka yi kokarin a gyara to in Allah ya yarda Allah zai taimake mu a ciki za mu samu gyara kuma za mu samu alƙibla akan abubuwan da muke yi
shi ko Melvin Eje shugaban wata kungiya dake wanzar da zaman lafiya Global Peace yace jama'a su fahimci cewa
dukkan mu yayin adam ne gurin Allah muka fito kuma ramu ban mu kuma gurin Allah Allah ya so ba wani amfani aje ana wani hayaniya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin manoma da na makiyaya suka fara nazarin hanyoyin da za su bullo wa mamayar da filayen noma da kiwo ke fuskanta daga jama'a don gine-gine, duk kuwa da cewa kasar ta tanadi dokokin kare filayen ayyukan ci gaban karkara. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Munabarma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Bunƙasar birane da ta zama ruwan dare a 'yan shekarun nan na kan gaban matsalolin da ke ƙoƙarin raba manoma da makiyaya da filayensu a kusan dukkan yankunan ƙasar Nijar. Dalili kenan da ƙungiyoyin mazauna karkara da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar suka shirya wani taro domin duba halin da ake ciki a wannan fanni ta yadda za a ɗauki wasu sabbin matakai, in ji shugaban ƙungiyar Platform Paysan mai kare haƙƙin jama'ar karkara Jibo Banya.
Mu ƙungiyoyi har da gwamnati ma ka gani Prime Minister ya haɗe shi yake ba takardu ne ba mu da ba. Amma waɗanda za su kula da takardu su ne ba su ke ga yi aiki. Kila wani babban deputy ne ko wani minista ne ko wani mai kuɗi ne su ne suna hana mu ruwa gudu. Kenan mu abinda muke fata ga wannan taro ya kamata mu hita da takardu waɗanda mu duka mun yarda da su kuma ansa waɗanda za su bi takardun nan sau da ƙafa.
Prime Minister Nijar Birjira Fini ne ya jagoranci bikin buɗe wannan taro da ke samun halartar wasu sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokoki. Saboda haka shugabannin manoma da makiyaya suka yi amfani da wannan dama don gabatar da wasu misalai na mamayar filaye da jama'ar karkara ke fuskanta a yanzu haka.
Nan cikin ƙasar Doso wani wuri da anka keɓe ma kiwo, wurin nan ya ne aka ce mishi. Wannan wuri Union European ya sa dukiya ciki, Cooperation Italian ya sa dukiya ciki, gwamnatin Niger ma ya sa dukiya ciki. Waɗansu manoma sun je sun ce wannan wuri nasu ne. An ka zo an ka yi shari'a Loga. Loga ya ba su gaskiya. Yanzu Doso ne ya tadda wata zance don wani hannu ya shiga ƙasa. Kenan wannan matsala ne. Matsala na biyu, yanzu ka duba yamma ga Nyame. An sa dukiya da yawa a wurin nan a kiyaye shi don kai ya zo ya bata isa don wani kasa wani kazamta duka daga can yake taso ya zo ya shiga isa. Yanzu an ba wadin su yi kare kare hanya duka da ka dauka zaka hitan ya mai kana iske an saida.
Yunkurin ba wata kasar yankin Asiya hayar wani makeken filin da ke kewayen tafkin Chadi ta bangaren kasar Nijar da hukumomi suka bayyana a 2016 na cikin matsalolin da waɗannan ƙungiyoyi ke fatan magancewa a ƙarshen wannan haɗuwa ta kwanaki hudu.
Ba iya a zo rana guda a zo ake za a ba mutum ƙasa shekara gomiya tara da tara yana aiki. To gomiya tara da tara mumuna ina jikokinmu suna ina yaranmu suna ina shanunmu suna ina me za a yi da shi. Shi ne na gaya ma Prime Minister ne ke yi kai mai shugaban ƙasa. Muna fata gwamnati ya ƙara duba wannan zanke ne wanda zai kawo muna cikas.
Hukumar samar da wadatar abinci ta duniya wato FAO da ƙungiyar tarayyar Turai na goyon bayan wannan gwagwarmaya ta ƙungiyoyin kare haƙƙin mazauna karkara. Dalili kenan da suka aiko da wakilai a wannan taro da ke samun bakuncin tawagogin kasashen Senegal, Burkina Faso, Mali da Benin, waɗanda aka ce sun zo ne su ɗauki misali daga takwarorinsu na Nijar a fannin dokokin kare filayen noma da kiwo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Idan masu sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata, mun duba batun noman doya a Najeriya. Biyo bayan kaddamar da wani gagarumin shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje irin su Amurka da kasashen Turai. Amma kun da ya gabata, wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta ziyarci kasuwar doya a garin Agirogu dake jihar Nasarawa, inda ta tattauna da wasu manoman doyar kuma masu sayar da doyar a kasuwar domin jin ra'ayoyinsu kan wannan sabon shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje, wanda har muka yi alƙawarin kawo mu ƙarshen tattaunawar.
Alhaji Sale Adamu Asiri, dama ni dan siyasa ne amma ina hada siyasa da noma
to tunda dai yanzu ka shiga harkar noma ga dangadan ta yaya harkar take kuma kuna samun taki
eh to akan gaskiya wannan taki dai bai zo gunmu ba tukuna amma musamman shekaran da ya wuce gwamnatin tarayya ta kayyada kudin taki ta sa ran gumi a taki wanda sun ce za su taimaka sun taimaka wa manoma wanda su sun samu wanda su samu ba kasan shanin rayuwa haka yake dole abin da ake raba wani zai samu wani ba zai samu ba amma gwamnatin tarayya ta yi yakacin kokarin ta wannan lokacin a gaskiya
ya batun shirin gwamnatin tarayya na fidda doya kasar waje
kai alhamdulillah wallahi cin gaba ba karamin cin gaba muka samu a wannan wurin ba abinda muke sar a gida muna sar a gida daga gida zuwa gida yanzu an ce kayan namu za ka koma da sai da shi a waje wallahi alhamdulillah mai girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari bai taba muna abin da yayin muna mu manoma wannan abun yayin muna kyau duk manomi ina yi ma shugaban kasa addu'a wannan abubuwan da yayi Allah ya kara mishi kwarin gwiwa mu muna goyen baya da wannan abun mun karbe wannan abun hannu mu bi cin gaba ne a gare mu cin gaba ne duk manomin da yake kasance yana munna da wannan abu saboda
ba ka ganin kaman idan aka ce za a fitar da shi waje abun zai tsada yanda talaka za su iya samu
ai barin ga miki wato duk wanda muke noma a kasan nan akwai lokacin ma za ka nemi wani saya nan gari a kasan annan baka samu mai saya ba to ko ma za zuwa saya ba zai yi tsada ya wuce yanda mu talaka za mu saya ba shi yasa wannan abun na ce cin gaba ne noma kuma zai karu noman in ka shiga kowane shago nan ka shiga nan garin zaka samu wani shago in ka shiga shago na nake da can zaka samu doya yayi kusan 50,000 wani ma lokaci kana neman mai saya ma ba samu mai saya ba to tunda aka ce za a fitar da shi a waje za ka gani cin gaba na gare mu to noman ma za a kara haɓaka noman ya fi yanda yake da so muna farin ciki da wannan cin gaban da shugaban kasa ya kawo mana duka kowa farin ciki yake yi
kana ganin za ku iya noma abin da za a ci a Najeriya har a fitar kasashen waje?
Na ga maka ko lokacin da muke tara duwan mu nima mai saya ma ba mu samu mai saya. To in aka ce za a fitar da shi a waje kaga za mu samu cin gaba kenan. Muna farin ciki da wannan. Za mu kara bunƙasa haƙin noma bidiyon da yake da.
To ba ka ganin matsalolin tsaro su ma suna taimakawa wajen gurguntar?
Yawwa wannan babban abin da yake damu manoma kenan. A tsakanin makiya da kuma manoma dan Allah dan Annabi gwamnatin tarayya ta shiga wannan wurin ta shiga da lalle ta gani ta magance wannan wurin yana da damuwa gunmu ainihin zun manoman zun gaba da sun rikita duk sun zo gari saboda abubuwan da yake faro a daji kuma manoman da suke daji in aka so aka tsorata su da maganar takin hankali dole mutum ya gudu yanzu haka an samu barazana gun aikin noma saboda barazanan tsaro shi yasa muna roki gwamnati na tarayya ta taimaka ta gani an samu zaman lafiya an samu daidaito tsakanin makiya da kuma manoma a gani cewa an samu zaman lafiya wannan zai taimaka ma manoma kwarai da gaske
malame sunanka
sunana Alhaji TV ina kasuwan da Geregu
gashi dai naga kuna harkar saye da sayarwa ba batun kabilanci a tsakanin ku yayi harkar taku take tafiya
to harkan mu yana tafiya daidai sai dai damuwan daji na shine ya damu damuwan da muna ciki kenan amma harkan kasuwa muna yi daidai ne amma cikin gari yan kasuwa akwai zaman lafiya amma inda sun yi damuwa daji doya sun ya zuwa taro nan ba kyau ba damuwa kenan
yanzu akwai doya da yawa a kasu kenan
wallahi akwai doya ba mai saya ba
kaman ya kai kaman trailer nawa
zai kai 50 ka bi wanda shago ka gani akwai doya wanda zai fi trailer 50 ma
to me ya janyo haka
to damuwa wanda ana yi daji na shine masunsiya sun ji tsoro zuwawa kuwa masu yan kasuwa sun ji damuwa gasuwa rike kaya a daji ba iya fita da shi ba amma wanda sun fita da shi ma ya yawa ba masu siya
jama'a na tsoron zuwa kenan
suna tsoro zuwa Nasarawa ma ba Benue ba ma Nasarawa ma wanda sun kasuwa suna tsoro
to me kake gani ya kamata gwamnati ce
to shawara na Benue itura sojoji ko ya mu ba su je su tere su bar magana wannan sai mu yi kasuwa su masu daji ma su ji dadi su zo na wuri dan mamu kenan.
Tattaunawa Zainab Babaji kenan da wasu manoman doya a garin Agiragu a jihar Nasarawa. A nan muke ka karshen shirin namu na wannan makon, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu amaryin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko yace assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas muna goyen baya 100% na a rushe matakin kananan hukumomi a Najeriya, domin ko shakka babu kananan hukumomi sun taka rawa wajen yiwa al'umma kwalelan hana su kurbar roman demokradiya, domin ba su da wani amfani a wannan lokaci da al'umma ke ciki. Don haka muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya amince da wannan kuduri na ruguza kananan hukumomi. Sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe. Sai kuma sako na gaba yace Allah ya sa ganawar da Sarki Muhammad Sanusi da Lami da Muhammad Barkindo suka yi da makiyaya ya kawo ƙarshen wannan tashin-tashinar. Sakon Sani Muhammad Cindo. Sako na gaba yace yau take ranar rediyo ta duniya, da wannan muke wa dukkan ƴan jaridun duniya da ma masu sauraro fatan alkhairi. Allah ya ci gaba da kare ƴan jaridu ko ina suke. Amin summa amin. Sako daga Alhaji Haruna Tarmasuwa. Sai kuma sako na gaba yace tabbas yau ce ranar rediyo ta duniya, bazan taba mantawa da rediyo ba, duba da tasirin da take da shi a gare ni, musamman wajen fadakar da ni halin da duniya ke ciki da kuma sada ni da al'umma na bangare daban-daban na duniya. Sako daga Lawan San na Kawu Daura.
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam, jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin yi wa shugaban kasar Jacob Zuma kiranye daga matsayinsa na shugaban kasar, da shiki akwai alamun cewa shugaban ba shi da niyyar bada haɗin kai ga wannan shirin. A yau Talata ne sakataren jam'iyyar ta African National Congress ko ANC Mr. Magashule ya bayyana haka a taron manema labarai, cewa shugabannin jam'iyyar sun gana da shugaba Zuma kuma sun faɗa masa hukuncin da suka yanke, wanda ya ce yana daga cikin dokokin tsarin mulkin ita jam'iyyar tasu. A yau ne aka soma shari'ar wata yarinya 'yar Falastinu wacce ta kai farmaki, wanda wacce farmakin da ta kai wa sojojin Isra'ila guda biyu ya watso a ko'ina a duniya. Sai dai kuma alƙalin kotun sojan da ke sauraron shari'ar ya bada umarnin gudanar da shari'ar a ɓoye. Hali yanzu kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa ya tattauna da hukumomin Amurka akan yiwa Isra'ila yiwuwar Isra'ila ta kwace wasu yankunan Yahudawa da ke bangaren yammacin kogin Jordan. Amma a wani abin da ba a saba gani ba, Amurka ta ce magana ta shi ba gaskiya ba ce, wanda ya sa har aka ga kasashen biyu a rana suna sabawa juna.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniya mu Mr. Basco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.